Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubashin ranar Litini 25 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
A yau ake sa ran za a gabatar da kudurin neman sake tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump karo na biyu. Haka duk a yau din ake sa ran shugaba Biden zai hana matafiya daga kasar Afirka ta Kudu zuwa Amurka. Ana ci gaba da samun koma baya a yaki da annobar coronavirus a nan Amurka.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa niyagu sun sake yin kashe-kashe a jihar Kebbi a ƙarshen mako.
Gawa yanzu an tabbata mana an kira gawa mutum 35 wanda aka kashe kawai.
Za kuma a ji cewa ƙasar Burtaniya ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya wajen yaƙi da Boko Haram da sauransu. Sannan za a ji cewa wasu jihohin Najeriya sun fara kafa rundunar farin kaya ta tabbatar da kiyaye matakan daƙile annobar corona. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfilu Hashim Gumel na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun waye gari lafiya. Wasu kusoshin jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka, Sanata Marco Rubio da Sanata Mitt Romney, a jiya Lahadi sun nuna rashin amincewarsu da shirin sabuwar shari'ar sake tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar kasar, inda ɗaruruwan magoya bayansa suka hana majalisa aikinta a ranar 6 ga watan nan. A wani taro a kusa da fadar White House, Trump ya nema magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar kasar su tunkari 'yan majalisar a daidai lokacin da suke muhawarar tabbatar da sakamakon zaɓe na wakilan Electoral College da zai tabbatar da Biden a matsayin wanda aka zaɓa. A makon da ya gabata ne dai aka rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46. Sanata Rubio, mai wakiltar jihar Florida, ya shaida wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewar duk da cewar Trump ya ɗau laifin wasu daga cikin abubuwan da suka faru, amma shi bai yarda da shari'ar da majalisar dattawan za ta yi ba, biyo bayan tsige shi da majalisar wakilai ta yi. Arangamar dai ta kai ga rasuwar mutane 5 da ya haɗa da ɗan sanda 1 wanda ake ci gaba da bincike a kan dalilin mutuwarsa. Magoya bayan Trump sama da 800 ne suka afka wa 'yan sanda suka shiga majalisar suka farfasa gilasai da sauran kaya a cewar mahukunta. Daga baya dai an samu damar shawo kansu, 'yan majalisun suka ci gaba da aikinsu na tabbatar da nasara ga Biden a ranar 7 ga wata. Za mu sake komawa cikin abin da muka tsinci kanmu shekaru 5 da suka wuce. Sake bincike wanda bai da wani alfanu ga kasar, Rubio ya kara da cewar wannan ba binciken babban laifi bane, siyasa ce kawai, kuma za ta kara rarraba kawunan kasar. Jami'an fadar White House biyu sun ce a yau Litinin ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden a hukumance zai sake maido da dokar nan da ta hana ma waɗanda ba Amurkawa ba da suka fito daga ƙasashen Brazil, Ireland, Burtaniya da wasu ƙasashen Turai 26 zuwa ƙasar saboda annobar coronavirus. Mutanen biyu dai sun shaida wa kafar labarai ta Associated Press, amma sun nemi a sake sunansu. Sun kuma ƙara da cewar za a saka ƙasar Afirka ta Kudu cikin jerin ƙasashen da za a hana musu shigowa Amurka a kan halin damuwa da ake da shi na wani sabon nau'in cutar da aka samu a ƙasar da ke yawo zuwa ƙasashen ƙetare. Biden dai na sake maido da dokar tsohon shugaban kasa Donald Trump da ya kafa a cikin ƴan kwanaki da suka rage mishi ya bar aiki, wadda ta tanaji sassaucin dokar hana shigowa daga ranar Talata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yunkurin gwamnatin Amurka na yi wa miliyoyin 'yan kasar rigakafin annobar corona na neman kai wankin hula dare, a cewar bayanan sabuwar gwamnatin Joe Biden jiya Lahadi, amma suna fatan cimma wannan burin nan da watanni uku. Shirin na neman durkushewa, amma mun tada shi tsaye, a cewar Zabar Basera, wanda Biden ya nada a matsayin ministan lafiyar shi a wata hira da ya yi da gidan talabijin na CNN da kuma matakin da ake kai na rigakafin annobar. Abinda muka gada baya aiki, amma yanzu dole ne mu tabbatar da yana aiki, a cewar Basera. Ba za a iya magance matsalar ba nan take, amma muna sa ran mu yi iya bakin kokarinmu, za mu iya dawo da komai daidai a cikin kasar. A makon da ya gabata, kamin ya bar aiki, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya jinjina wa gwamnatinsa kan kokarin dakile annobar corona. Biden dai ya saka wa kansa burin yi wa Amurkawa miliyan 100 rigakafin cikin kwanaki 100 daga kama aikinsa.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu arewa maso yammacin Najeriya, inda miyagu suka sake kashe mutane da dama a jihar Kebbi a ƙarshen mako. Muhammad Nasir, gare ka.
Maharan sun afkawa ƙauyen ne na Mohai, wanda ya iyaka da jihohin Neja da Zamfara a wannan ƙarshen mako, da misalin lokacin sallar la'asar, inda suka soma harbin kan mai uwa da wabi, abinda ya sanadiyar salwantar rayuka da dama. Mani John shine shugaban kungiyar 'yan sa-kai a yankin Nazuru, ya ce yaransa sun kai dauki tare da sojoji, amma dai sai da aka samu hasarar rayuka.
Bandits din nan ne masu koran shanu nan hilla ne suka shigo kauye, ana aure, bikin aure, kuma akwai bikin gargajiya na hula, mutane yara suna shirye-shirye su hawo mota zo Kango. Sai kawai bararin sun wuce 500 suka zo, sai suka zagaya gari, ta gari mun haye suka zagaya ta, kawara harbe-harbe. Mana kira CCO, shi ma ya ce yana kan hanya zai je can, shi ma an kashe mishi yara biyu, an kone Hilux na soja guda, an jima soja uku, an kashe sojoji guda biyu, sun kone motoci na mutanen gari.
Na tuntuɓi wani mazaunin ƙauyen na Bena, Salihu Muhammad Bena, domin jin yanayin da ake ciki a ƙauyen bayan harin da aka kai.
To ga yanzu ƙauyen abin da ake ci, 'yan sa kai dai da suka zo garin sun fi ƙarfin mutum 500. Daga wajen Zuru da nan duk makota sun 'yan sakan sun shiga dashi kai ma waɗannan mutanen da wuce. Sai dai kuma gawa yanzu an tabbata mana an kira gawa mutum 35 waɗanda aka kashe kawai. Kamar gira sai mutane sun shiga sai su kore sai su banka ma giran wuta.
Kafin wannan harin na ƙauyen na Mohai, wata hatsaniya ce ta sota kunno kai tsakanin sojoji da 'yan sakai, waɗanda jama'ar yankin ke kallo kamar sun fi ƙarfin doka, inda 'yan sakai suka je suka kewaye wurin sojoji a garin Wasagu. Honorable Sule Shindi shi ne shugaban ƙaramar hukumar mulkin Dankuwar Sagu, ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Sojoji ne sun kai arresting wani ashe ɗan sa kai ne, su sai suka tahi da niyan su ji dalilin da ya sa aka yi arresting ɗin shi. A bayan sun tahi nan ne mai martaba sarkin Wasagu ya ji an ce ga 'yan sa kai can wurin sojoji, ya tahi ya ce ma 'yan sa kai su tashi su wuce zuwa gida. So daga nan muka je da shi mai martaba sarkin Wasagu, muka fahimtar da 'yan sa kai matsalolin su, yana da kyau a ce suna loyal to traditional rulers din su, the security agencies.
To ko mai shugaban kungiyar na 'yan sa kai Mani John zai ce akan wannan batun?
Yara ne 'yan sa kai, to da ake kuma kowa ana tuhuman shi ai kuro, to soja sai sun je arrest yaran, sun arrest din ne. Shine na hana na ci a ai ba mu hada da jami'an tsaro tare muke aiki, ba wanda ya wuce doka.
Waɗannan abubuwan suna zuwa ne lokacin da 'yan sakai na yankin Nazuru ke kawance da takurorin su na jihar Zamfara domin kare yankunan su daga ayyukan 'yan bindiga. Duk da yake Fulani yankin Nazuru har yanzu suna ganin 'yan sakai na saukar da haushin su ne akan su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Wasu tagwayon bamabamai sun tashi da wasu sojoji a tsakiyar Mali cikin dare da suka yi sanadiyar mutuwar sojoji shida da wasu da ake zargi 'yan ta'adda ne 30 a daren jiya Lahadi a cewar sojoji. Harin dai an kai shi ne a sansanin sojojin da ke bakin iyakar kasar da Burkina Faso, inda aka taba kai hari a kan 'yan ta'adda a arewacin Mali a 2012, kamun daga baya suka watsu zuwa sauran wurare. An tabbatar da mutuwar sojoji shida da wasu 18 da suka samu rauni a wata sanarwa da sojojin suka fitar. Harin ya kai ga mutuwar sama da 'yan ta'adda 30. Har-haren dai sun faru ne a birnin Bolkesi da Mandoro da ke tsakiyar kasar. Kana bama-baman sun tashi lokaci ɗaya da misalin ƙarfe 3:30 na tsakar dare a cewar sojojin. An ci gaba da gwabza fada har na tsawon kimanin sa'a ɗaya bayan tashin bama-baman. Hukumomi Afghanistan sun ce sun sake kama mambobin ƙungiyar Taliban 600. Da aka saka ƙarƙashin shirin samar da zaman lafiya tsakanin Amurka da 'yan ta'addan. Mai ba da shawara harkar tsaro na Afghanistan, Hamdullah Muhib, ya sanar da hakan a jiya Lahadi, yana mai zargin cewar mutanen da aka saka ne suka sake komawa fagen daga da zummar kai wani hari ga gwamnatin ƙasar da fararen hula. Ƙarƙashin yarjejeniyar watan Fabrairun 2020 tsakanin Amurka da Taliban, za saki fiye da fursunoni 5,000 don su masu saki jami'an tsaro 1,000 da 'yan ta'addan suka yi garkuwa da su. Kamin dai ya kai ga samar da shirin tattaunawa tsakanin ƙungiyar Taliban da gwamnatin Ashraf Ghani. Muhib ya shaidawa manema labarai cewar sakin 'yan fursunonin bai taɓuka komai ba wajen samun zaman lafiya. Ya ƙara jaddada cewar gwamnatin ba za ta sake sakin ɗan ta'adda ko ɗaya ba.
Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kaimu Najeriya, inda tawagar babban kwamandan sojojin gamayyar ƙasashe ma'abuta tafkin Chadi, Manjo Janar Ibrahim Manu Yusuf, ta tattauna da wasu jami'an ƙasar Burtaniya waɗanda suka yi alkawarin cewar Burtaniya za ta taimaka ma sojojin ƙawancen wajen yaƙi da Boko Haram da sauransu. Hassan Maina Kaina, gare ka.
Wannan ganawar ta baiwa babban kwamandan rundunar daman yin ƙarin bayani dangane da irin gumurzu da suke yi a halin yanzu, nasarori da kuma ƙalubalen da suke fuskanta, da kuma fannonin da Burtaniya za ta iya shigowa don tallafawa. General Ibrahim Manu Yusuf kazalika ya kuma yi wata ganawa ta daban da kwamandan rundunar Operation Turus na sojojin Burtaniya, Kanar Nick Abraham, da kuma kwamandan tawagar dakarun Burtaniya da ke tallafawa ƙasashen Afrika ta Yamma, Kanar Nick Tom, da nufin fayyace hanyoyin da za su sa hannu don marawa fafatawar da sojojin tafkin Chadin ke yi a halin yanzu. Major General Yakubu Usman babban hafsa ne na sojojin Najeriya mai murabus.
A yadda yakin ya kawo yanzu taimaka da irin su satellite imagery da sauransu, da kuma irin su night fight, masu abubuwan yaki na dare, ko cikin dare ko cikin rana, sannan za su iya taimakawa kuma da makamai kayan yaki na zamani.
Na tuntuɓi mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel, Dr. Kabiru Adamu, ko tuya yake kallon wannan ganawa?
Muka duba baya wani irin gudunmawa ne ta ƙasar Burtaniya take bayarwa, za ka ga yawanci ya tsaya ne akan horo na sojoji, da kuma wani lokaci can ba a rasa ba gudunmawa na tallafi wurin kula da dakaru kenan, dangane da abin da ke la'akari da asibiti ko wani na'ura dai wanda zai taimaka. To abin da rundunar take bukata da nawa nan na tafkin Chadi din makamai ne. Abu na biyu shine bayanai na fili, wato abin da turanci ake cewa intelligence.
A cewar masanin tsaro Wing Commander MI Salman, akwai hanyoyi na musamman da ya kamata a ce wannan tallafi ya zo.
A maida hankali akan actionable intelligence din nan a sai inda wa'en na yan ta'addan suke wato real time kenan gashi nan yanzu suna wuri kaza da sauransu abu na biyu shine cewa da mun lokaci an kan san inda suke amma a samu abin da zai iya bada martani nan da nan ko kuma force multipliers kamar su jirage da wato drones kenan ko kuma armed vehicles actually wato wanda za su iya harbi sannan na uku shine kuma su kansu abubuwan yakin kamar tankuna na sulke da sauransu wanda za su iya aiki a wannan yanayin na tekun Chadi
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan to a ci gaba da ƙara kaimi wajen yaki da cutar corona wasu jihohin Nigeria sun fara kafa rundunar tabbatar da kiyaye matakan yaki da cutar Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta sanya Kano a rukunin farko na jihohin da za a fara amfani da allurar targa kafin cutar ta corona a cikinsu. Bayan karkare tattaunawa tsakanin gwamnatin da kamfanonin da suka samar da rigakafin cutar. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda ke neman haɗin kan masu ruwa da tsaki kan matakan da gwamnatin sa ke bi na daƙile cutar ta corona ya ce dakarun na COVID za su samu tallafi daga jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran jami'ai da ke sanye da kayan sarki.
Za mu karɓo da dakarun koren ciwon COVID matasa kamar duniya wanda yake za su taimaka mana wajen faɗakar da mutane lallai su sa wannan safa ta hanci da baki.
Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator ayyukan yaki da cutar corona a jihar Kano ya yi ƙarin haske dangane da batun sinadarin allurar rigakafin corona da Kano ke dako.
Gwamnati ta sa matakai a daban-daban musamman a gwamnatin tarayya domin a tabbatar da sahihancin wani magani kuma wani rigakafi za a kawo Najeriya. Sannan kuma mu a matakin wanda muke a jiha da ƙananan hukumomi za mu tabbatar da cewa mun wayar da mutane kai cewar wannan magani fa ba illa ba ne. Hukumar lafiya ta matakin farko ta ƙasa ake rarrabawa jihohi. So wani magani wani irin rigakafi za a kawo Kano. Jihar Kano ba ta da hannu kai tsaye na ce a na kamfani kaza za a bani ba na kamfani kaza za a bani ba wannan haka tsarin yake kuma muna tabbatar mun yi imani cewa gwamnatin tarayya da hukumar lafiya matakin farko ba za ta kawo wani abu da zai cutar da mutan Najeriya gaba ɗaya ko ba za ta kawo abin da zai cutar da mutan Kano.
Alƙalima daga sakatariyar kwamitin yaki da corona na jihar Kano sun nuna cewa tun farkon shigowar cutar jihar a bara ya zuwa juma'ar makon jiya jimlar mutane 63,362 aka yi wa gwaji a jihar. Amma sakamakon gwajin ya tabbatar da ita akan mutane 2,730 yayin da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 70. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ci da gaskiya. Wanda har yanzu muna ci gaba da duba batun gidan zakka na jihar Kano. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A ci gaba da bin diddigin korafin majalisar malamai da ke kula da gidan zakka na jihar Kano. Filin ciki da gaskiya ya tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Da suka haɗa wakilin majalisar malaman da kuma shugaban hukumar tsara birane na gwamnatin jihar Kano. Ita dai wannan takaddama ta faro ne lokacin da gwamnatin jihar Kano ta fara yanka filin harabar gidan zakka domin rarraba wasu ɗaiɗaikun mutane don samar da shagunan sayar da kayayyaki. Lamarin da majalisar da ke kula da wannan gida ta ɗunguma domin zuwa gaban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje tare da yi masa bayanin asalin gidan zakka wanda yake tamkar masallaci ne. lamarin da shi gwamna a cewar majalisar malaman ya bayar da umarnin dakatar da aikin raba harabar wannan gida na al'umma, har ma da yin alkawarin taimakawa domin bunƙasa wannan gida don ci gaba da gudanar da aikin taimakawa mabukata. To sai gashi daga bisani hukumar tsara birane ta sake komawa ma har da baiwa wasu ɗaiɗaikun mutane takardar shaidar mallakar shaguna a haraba gidan zakka. Sai dai kamar yadda filin ciki da gaskiya alƙawarin tuntuɓan mai girma gwamnan jihar Kano, haƙar mu bata cimma ruwa ba bayan bin hanyoyin da suka kamata. Amma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba domin za mu ci gaba da tuntuɓar gidan gwamnatin Kano domin baiwa gwamna damar bayyana al'ummarsa dalilin sokin matsayar da ya ɗauka tun farko na dakatar da raba wannan fili. Domin fahimtar tsarin da dokar Najeriya ta tanadar a fannin mallaka da kuma ƙarfe ƙasa da aka ɗaura wa gwamnonin jihohi, wakilin Muhammad Ibrahim Kuriya ta tona da barista Abdul Adam Fage, tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano.
Barista, mai dokar ƙasa ke faɗi ne dangane da abin da ya shafi harkar amfani da ƙasa, abin da ya kama daga fegi ko puloti ko gona ko kuma wani abu ko gidaje ko wani abu mai kama da haka?
So generally in ka kalla ita ƙasa dama abu ne da yake na mallaka na jihohi duk inda jihar take, sannan akwai, dan muka ce ƙasa, akwai abubuwa da yawa da ya shafi ƙasa wanda zaka ga ko koguna da ruwa duk abu ne da wasu suke ga iya ƙasa. Sai dai wannan a doka dama ya zama ne yana ƙarƙashin tarayyar ƙasa ne, gwamnatin tarayyar ƙasa, saboda wasu suna ganin ai kaman transition ne, abubuwa ne da suke tafiya daga wani waje zuwa wani waje. Yanzu ba mamaki koguna dai da muke da shi, ba mamaki kogin haɗeja jama'a ne, daga jama'aran in ka ɗauka zaka ga ruwan zai iya tafiya har ya tafi Enugu. To kaga wannan abu ne sai ya zama na tarayya, tunda kai ba zaka ce iya na jihar ka shine a killace naka ba, to wannan na tarayya ne duk irin wannan. Amma in ka dawo tsandauri na ƙasa, gwamna na kowace jiha shine a dokance yake da mallaki na wannan ƙasa. Wato in ka koma doka ta mallakar ƙasa tun waccan da aka yi ta 1978 Land Use Act kenan, shi ya ɗauke ta daga hannun tun lokacin sarakunan aka dawo da shi hannun gwamnoni. To daga nan duk wanda yake gwamna na jiha shi yake da iko da ƙasa, shi yake bayarwa kuma shi yake karbewa.
Kenan dokar da aka yi lokacin da Najeriya take kokarin koma ta farkin demokradiya a jamhuriya ta biyu kenan.
Sosai sosai, tun da 1978 aka yi ta.
Kuma 79 sai aka yi zabe.
Aka yi zabe na jamhuriya ta biyu tarayya.
To shi wannan Land Use Act da aka yi a shekarar 1978 watakila ya fara aiki watakila tara, kace ya karbi a wannan lokaci ne ya karbe batun mallakar ƙasa daga hannun hukumomi in banda maganar ruwa din. Sai aka mika su ga gwamnatocin jihohi. Yaya magana game da sarrafa ita ƙasa din, misali bayan ya danka wa gwamnoni?
Ai, sarrafa ƙasa gaba ɗaya, kuma yadda na fara ma magana a baya, gaba ɗaya hakkin a hannun gwamna yake na jiha, shi yake da iko na ba da ƙasa da iko na karɓa ƙasa, ya ba kuma duk wanda ya nema, saboda ita ƙasa duk wanda ya nema yana da haƙƙi. In aka duba ya cika sharuɗa, gwamnatin jiha za ta ba shi ƙasa. Ita dama ƙasa ba sai da ita ake yi ba.
Yau kai magana sharuɗa, gwamnatin da bisa wannan doka yana da wancan yancin da iko da hurumi, akwai sharuɗa ne ko kuma lokacin kawai da ya bushi iska sai ce na kwace gidan barista Abdulhi kenan?
A'a, ai shi kwace guri wato revoking kenan, ana kwacewa ne idan mutum, misali a ka'idojin ba da gurin kanshi, akwai ka'idoji na bayarwa, a ce in an baka ana buƙatar a cikin shekara biyu ka gina gurin, ko ana buƙatar ka sa wasu dai structures a gurin, ko ana buƙatar ka biya wani haraji, ko ana buƙatar ka biya wani levy haka irin nashi kanshi ƙasar kamar ground rent. Duk dai akwai kuɗaɗe da dama a takarda da aka baka ta mallakar, zaka ga akwai sharuɗa da aka ce kai. To in ka gaza cika ɗaya daga cikin wannan sharuɗan, ma gwamna zai iya karɓe wannan gurin na farko kenan. Sannan akwai yanayi da yake ƙarasa a karɓi guri, kaman ana so ai wani abu da zai shafi ɗaukacin al'umma, daukacin al'umma za a iya karbewa ko da shi kuma wannan ka cika duk sharuɗan da ake faɗa a takarda da aka baka cewa ka biya haraji cewa ka gina a daidai lokaci kaza cewa ka biya harajin ƙasa cewa ka biya kuɗin fom misali duk in akwai duk irin wannan bayan ka cika amma sai kuma aka ga ana buƙatar gurin saboda wani abu da zai taimaki al'umma gaba ɗayanta
na buƙatun
al'umma
kamar me kenan
naka ce buƙatun al'umma kusan akwai sharo'i ma da suka yi fassara akan me buƙatun al'umma naka ce buƙatun al'umma abin da kowa zai amfana da shi in aka ce kowa zai amfana da shi kuma ba wai ana nufin ai dolen kowa ya je ya amfana ba ina fata an fahimta yawa yanzu misali sai aka ga cewa wannan plotin na gaban gidanka asibiti ake so a yi da shi sai gwamnati ta karba ce za ta gina asibiti kaga kuma ba dole dan an gina asibitin nan ni in je wannan asibitin ba amma an san dai kowa zai iya amfana da shi to irin wa'annan sune overriding public interest
to idan aka ba wa kwamitin cigaban unguwa ko nagari haka ko kungiyar cigaban gari unguwa aka ba ta wani fegi ko wani filite gini take gudanar da al'amuranta zai yi misali gwamnati ta sanar da wannan hurumin ta karbe kuma ta ba wasu ɗaiɗaikun mutane da take ganin sun kwanta mata a rai misali ko a yanayi irin na fitar da kantina ko wasu wurare mallakar ɗaiɗaikun mutane wato individuals kenan
ai wannan ba daidai bane kuma ba zai yi ba ai shi sa tun farko dokar take maganan dai overriding public interest wato abin da zai zama gamayyar al'umma ne za su yi amfani idan aka karba din to shine kadai za a karba amma ka karbi guri daga wajen individual wato daga gurin mutum da ka ba kuma ka ƙara mayarwa wani mutum wannan ba daidai bane a doka akwai sharo'i da yawa da suka rusa irin wannan abin da aka yi wanda aka yi a wasu gurare da dama ana yi zaka ga amma ba daidai bane kuma in mutum ya yi tunkari ya yi tafi kotu neman fassaran abin da aka yi da kuma yanayin abin da aka bashin za ka ga kotuna da dama ba ma kotu duk kotu za ta ce ba daidai ba ne saboda guri an baka ne a matsayinka na dan ƙasa ka je ka yi duk abin da za ka yi da guri in dai abin bai saba doka ba dama akwai sharuɗa na ba da guri yawa misali an baka gurin kai gini irin na gurin zama ka je ka mai da gurin ko kasuwa ko wani abu za a iya ce ai ka canja manufar da aka baka wajen to amma a ɗauka daga wajen mutum a mayarwa wani mutum wannan ba daidai ba ne
masu raro a nan miki ga ƙarshen shirin duk da yake ƙofar wannan fili a buɗe take ga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan batun gidan zakka sai a biyan wako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu amaradin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku ni Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
an da ji cewar wasu kusoshin jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka Sanata Marco Rubio da Sanata Mitt Romney a jiya Lahadi sun nuna rashin amincewarsu da shirin sabuwar shari'a sake tsige tsohon shugaba Donald Trump wanda ake zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar kasar inda ɗaruruwan magoya bayansa suka hana majalisar aikinta a ranar 6 ga watan Janairu haka jami'an fadar White House biyu sun ce a yau litinin ake sa ran shugaba Biden a hukumance zai sake maido da dokar nan da ta hana ma waɗanda ba Amurkawa ba da suka fito daga ƙasar Brazil, Ireland, Birtaniya da wasu ƙasashen Turai 26 zuwa ƙasar saboda annobar coronavirus mutane biyun dai sun shaida wa kafar labarai ta Associated Press yunkurin gwamnatin Amurka na yi wa miliyoyin 'yan ƙasar rigakafin corona na neman kai wankin hula dare a cewar bayanan sabuwar gwamnatin Joe Biden jiya Lahadi amma suna fatar cimma burinsu nan da watanni uku.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin, da Chibahiro Dodo ne da ya hada, sai kuma injiniyarmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalaba, sai garba ke muku fatan alheri. Wassalam.